أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce wadda ta daidai da 5 ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da 24 ga watan Oktoba shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 15 daga cikin jerin giyar karatu ta littafin al-Imam Tirmidhi al-Jami'u al-Kabir wanda aka fi sani da Sunan Tirmidhi na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saurat al-Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi su manta ba, har yanzu hadisin farko muke sharhi, hadisin sahabi Abdullahi dan Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa la tuqbalu salatun bighairi tuhuri, ba a karɓar tsarki sallah sai da tsarki. Ma'ana dukkan sallar da ba a yi tsarki na jiki da na tufafi da na wurin sallah to ba za a karɓi wannan sallah ba. Wala sadaqatun min ghululin, haka nan duk wata sadaka ko alheri ko kyauta ko makamantan haka ba za a karɓe su ba sai in an yi su da ainihin wato dukiya wadda take mai tsarki. Dukkan dukiyar sata da aka yi sadaka da ita wannan ainihin sadaka bace ba. To wannan gaba ta ƙarshe jama'a ita ce abin da ta rage mana wanda muke so mu bada muhimmanci a darasinmu na yau dangane da tattaunawa a kai, shine waɗanne alamomi ne za su bayyana ga mutumin da ya yi aiki na ibada don ya gane cewa an karɓi wannan ibadar tashi. Sa'annan waɗanne al'amura ne mutum zai samu kanshi a ciki waɗanda za su bayyana cewa wannan ibadar tashi ba a karɓa ba. Dukkanin misali mutumin da ya salla ba tare da alwala ba ya samu yaƙini akan cewa ba a karɓi wannan sallah tashi ba, domin nassin hadisin ya bayyana haka ƙarara. Haka dukkan mutumin da ya salla da tufafin da ke da najasa yana sane da gangan ya san cewa ibadar shi ba ta karɓu ba. Haka nan dukkan mutumin da ya zo wurin da yake mai najasa ne da gangan ya salla yana sane ya san cewa ibadar shi ba ta karɓu ba. To amma jami'i da hadisin nan ya jawo hankalinmu a kai wala sadaqatun min ghululi, ba a karɓan sadaka da aka yi ta da dukiyar sata. Wannan sai ya ja hankalinmu zuwa ga mu dubi sauran ibadoji. Ina hukuncin mutumin da ya saci dukiya ya tafi ya je gina masallaci ko ya tafi ya aikin hajji ko ya je aikin biyayya ga iyaye ya kai mahaifiyar shi Makka ko ya kai mahaifin shi Makka ko ya gina wa iyaye gida ko ya je tara talakawa da masakai ya ta raba musu hatsi da abinci ko kuma ya aje wannan dukiya duk lokacin da ya ji wani ya shiga matsala asibiti ko wani an yi mishi rasuwa a je a sai likafani a bayar awana yana asibiti a je a bada kuɗin yin mishi aiki. Amma ita dukiyar ta sata ce, shin ina hukuncin wannan? Waɗannan ayyukan alkhairan ko sun yi ko kuwa ba su yi ba, yaya menene abubuwan da malamai suka ce? Shine muka zo da ɗaya daga cikin manya-manyan sharhohin 40 hadis na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali mai suna Jami'ul Ulumi wal Hikam. Wannan littafi idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna nan muna tattauna al'amura dangane da karatun 40 hadis ana bibiya karatutuka daga cikin shi. To abin da ya ja hankalinmu akan wannan matsalar irin yadda shi Ibn Rajab ya tsaya ya tattauna wannan matsala a ƙarƙashin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shine hadisi na 10 a cikin wannan littafi. Dan haka dan abin ya armashi bari in karanto mana matanin hadisin wanda kusan kowa ya san shi, in shi islamiya ku duk sun haddace shi baki daya. Alhadithu al-ashir ma la yace hadisi na 10 an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah mai tsarki ne, tayyib siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki kamar yadda ta zo a cikin wannan hadisi. abinda Allah ya umarci manzanni da su yi shine abinda ya umarci mu'minai da su yi a wajen doka da manzanni da mu'minai duk suna karban doka ne guda ɗaya daga Allah madaukakin sarki yadda yake bai halatta manzo yayi kaza ba to haka nan bai halatta ainihin wato mabiya su yi haka ba sai wasu wurare waɗanda Allah madaukakin sarki yakan ainihin keɓance wasu hukunce-hukunce su shafi manzanni ko kuma su shafi ainihin bayin Allah waɗannan kuma ana kiran su khususiyya amma in ba haka ba dokar Qur'ani da ta sauka manzanni za su yi aiki da ita dole mu'mini ma za su yi aiki da ita a matsayin dole fa qala Allah yace ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci abubuwa masu tsarki wa'malu saliha kuma ayyuka ku rinka yin nagari to wannan aya ce manzon Allah yake ishara akan kun ji a cikin ta Allah ya umarci manzanni da cin abubuwa masu tsarki abubuwan halal to haka mu'mini ma an umarce su a cikin wannan aya Allah ya ce wa manzanni wa'malu saliha ku yi aiki nagari to wannan umarnin ya shafi har mu'minai wa qala ta'ala kuma Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku mu'minai ku ci abubuwa waɗanda suke masu tsarki daga cikin abubuwan da muka azurta ku da su ma'ana daga cikin arziki da muka ba ku daga cikin arziki da muka saukar a nan duniya to duk abin da yake ba halal bane gare ka to karkace domin yayin da yake dukiyar wani Allah ya azurta shi to wannan dukiya haramun ne kai kuma gare ka ka ci idan ba shine ya halatta maka ba dan haka daga cikin arzikin da Allah ya saukar a nan duniya to ba kowanne za ka ci ba sai wanda Allah ya halatta maka dan karka ce ai wannan arzikin Allah ne ai Allah ne ya bashi dan haka in na ci daga cikin arzikin Allah ne a kai ta'wili nan ne sai abin da yake halal ne gare ka thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara Abu Huraira yake sai kuma manzon Allah ya bada labarin wani mutum wanda ya shararo doguwar tafiya daga nesa ash'asa gashin shi yayi mutsu-mutsu saboda wahala aghbara sannan shi kuma yayi fitu-fitu da kura ma'ana in ka dube shi akwai alamar wahalar tafiya daga gare shi ga tafiya ya shawo gashi yayi mutsu-mutsu shine ash'as sannan aghbar kura ce duk a jikin shi ya muddu yadayhi ila as-sama'i yana miƙa hannayen shi sama yana me yana addu'a yana cewa ya rab ya ubangiji ya rab ya ubangiji abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo waɗannan abubuwa a matsayin sharar fage dan ya nuna maka ga wani bawan Allah wanda duk alama da ake nema ta karban addu'a ta cika gare shi sai dai guda ɗaya ne aka samu matsala shine na farko dukkan mutumin da ya shararo tafiya to tafiya hali ne da ke sa Allah ya tausaya wa bawa duk abin da bawa ya roƙa Allah yana ansawa na biyu daga cikin al'amuran da ke taimakawa Allah ya amshi addu'ar bawa shine bawa ya shiga cikin maskana ya shiga cikin talauci da kaskanci ku dubi mutumin nan mutsu-mutsu yake ku dube shi yayi fitu-fitu da kura sannan daga cikin ladubba da ake nema a addu'a shine miƙa hannaye zuwa ga Allah madaukakin sarki daga cikin ladubba da ake nema shine ka gabatar da yabo ga Allah madaukakin sarki gashi yana cewa ubangiji ya rab bana ya kai ubangiji ya Allah kai ka halice ni kai ne kake kula da ni kai ne zaka bani ma'ana dukkan sharuɗa da ake nema na karban addu'a mutumin nan ya cika su sai dai kai ce annabi yace wa mat'amuhu haramun abincin shi haram ne halin yanzu din nan da yake addu'ar hanyar da yake bi yake cin abinci haramun ce wa mashrabuhu haramun hanyar da yake bi yake shan ruwa da abubuwan sha hanya ce ta haramu wa malbasuhu haramun sirar da yake sawa hanyar da yake samunta hanya ce ta haramu wa uziya bil haram sannan yana karami kuma an ciyar da shi da haram kaga haram ta tabbaka shi kenan ta kudunjine shi tun yana karami haram uban shi yake ci da shi ko marike shi sannan da ya girma kuma tufafin da yake sawa haram ne abincin shi haram ne abin shan shi haram ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa anna yustajabu lahu ta yaya za a amsa wa wannan a sharuɗa ya riga ya cika su, amma an samu karaya a cikin sharadi daya, shine Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin hadisin Bukhari da Ahmad yace mun hadu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yakin Uhud, sai nace ya manzon Allah ka roƙan min Allah ya rinka amsa addu'ata, sai manzon Allah yace to ka sanya abincinka ya zama halal, abincinka ya zama halal, ni kuma ne maka addu'a, ni kuma ne maka alƙawarin zan maka addu'a duk abin da ka roki Allah, Allah madaukakin sarki ya ainihin amsa maka. Sa'ad ibn Abi Waqqas sai kiyaye wannan wasiya jama'a, tare da cewa babban soja ne, babban gwarzo ne, babban attajiri ne, amma duk yadda dukiya haramun za ta taho mishi sai kauce mata, sai ya kafa ya tsare sai halal. Ana nan wata rana a zamanin Sayyidina Umar sai aka nada shi sai zama kantoman mulki ko ya zama gwamna a ƙasar Kufa, ya zama mutumin kirki ne, malami ne, mai adalci, amma sai matsala ta biyo baya, makiya sai suka fara rarraka shi ta ƙarƙashin ƙasa, suna cewa ai Sa'adu azzalimi ne, yana fata dukiyar gwamnati, ai Sa'adu jahili ne, bai iya sallah ba, sallah azhar ma a bayyane yake karatu, ai Sa'adu matsoraki ne, baya zuwa yaƙi sai dai ya tura ƴaƴan jama'a biya kashe su. Labari ya biya kewaye gari ko ina, Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan labarin ya zo gare shi, ya ce daga cikin waɗannan ƙazafai guda uku ɗaya ya fi jin zafi, shi ne da aka ce bai iya sallah ba. Ya ce Arabi yu'allimuni sala, ya ce yanzu mutumin ƙauye, mutumin Kufa zai koya min sallah, ma'ana ni ɗan Madina ne, nan Kufa ƙauye ce, a ce wai wani mutumin ƙauye ba gida ce, ya ce wai ni ban iya sallah ba, wannan ce ta fi mai zafi daga cikin uku ɗin gaba ɗaya. Sai Sayyidina Umar ya ce to sun yawaita kan kuka a kanka, ka dawo gida. Sai ya daidai da canwar shi ta ƙare, dama shekara huɗu ce kuma ta cika, sai aka ce mai ya dawo gida, da ya dawo gida sai ya zo ya zauna, sai aka kafa kwamitin bincike, don kusan inda kwamitin bincike yake aiki jama'a, ba za a kafa kwamitin bincike ba wanda zai ji rahoto ba, aka ce a tasa shi gaba a tafi garin, a je a rinka kintatan lokacin sallah, a yi sallah azhar a wannan masallaci, shugaban kwamiti ya miƙe ya gabatar da jawabi, jama'a wannan shi ne gwamnan ku da kuka sani, me za ku faɗi game da shi, jama'a su faɗi alkhairai game da shi. Haka aka yi ta kewaye garin har sai da aka je masallacin da asalin wannan kutun gwilar ta fito. Sai wani mutum mai suna Abu Sa'ada ya miƙe ya ce to mu dai tunda an ce mu faɗi saboda Allah, to za mu faɗi saboda Allah, mu ba za mu ɓoye gaskiya ba. Aka ce me kake so ka ce, ya ce Sa'adu matsoraki ne, baya zuwa yaƙi, Sa'adu jahili ne, bai iya sallah ba, azhar a bayyane yake karatu, sannan Sa'adu azzalimi ne, yana sata dukiyar gwamnati. To shi ne Sa'ad ya ce ya Allah, wannan bawan naka idan ya miƙe ni don a ji labarin shi ya samu suna a ce ya yi faɗa da gwamna, Allahumma aqil umrahu, Allah ka tsawaita rayuwar shi, wa'adin faƙarahu, Allah ka ba shi talauci na dindindin, sannan wa'arridhu lil fitan, Allah ka ɗora mai jaraba, jarabar san mata. Kun ji addu'o'i guda uku, a yau ne karama za ta bayyana ta Sa'ad, yana Allah na karɓar addu'ar shi ko bai karɓe. Mai babu labarin hadisin nan ya ce na rantse da Allah haka na ga wannan mutum Abu Sa'ada ya tsufa, makanta ta kama shi, har girar shi ta zazzago ta zo ta rufe idan shi saboda tsufa, ga baƙin talauci, sannan ga tarin ƴaƴa Allah ya tara mishi, sannan ga jarabar mata Allah ya ɗora mishi, na ɗaya tsufa kaga ya daɗe a duniya, Allahumma aqil umrahu, na biyu wa adin faqara, Allah ka ba shi dawwamamman talauci, ga yawan ƴaƴa babu abin da zai ciyar da su, sannan sai ne, sannan sai wa arridhu lil fitan, Allah ka ɗora mishi jaraba. Yana tafi a kan hanya, ga makanta ga tsufa yana fama da ita, amma da ya jiyo muryar budurwa sai ya rinka kintacen ina yake jin muryar, sai ya bita a guje, daga ji ana cewa ke kauce ga wanda addu'ar bayin Allah ta kama na. Mahallin shahid shine Sa'ad ya kiyaye wasiyar Annabi akan ya rinka cin halal, Annabi kuma Muslim suka rawaito cewa sahabin nan Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nawfal ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshara lahum bil janna yace yana da wata makwabciya sai ta gallabe shi da zagi da sharrori iri-iri kai ran nan dai har ta fito sai ta sa hannu a ka tana ihu a kan cewa ya ɗibi iyakar filinta wannan magana sai ta mishi zafi da ya fito sai ya bakar addu'a a kanta ya ce ya Allah wannan mata ka ɗora mata makanta Allah ka sanya kabarinta a cikin gidanta ana nan ko sai ta makance bayan kwana biyu ta fito tana lalube ina hanya take sai ta fada rijiyar gidan aka yi yadda za a yi a cire ta aka kasa karshe sai aka ce a tura ƙasa a rufe ta ku bibi Allah ya amshi addu'a Allah ya dora mata makanta sannan ya sanya kabarinta a cikin gidanta to jama'a har duniya ta tashi akwai bayan Allah masu tsarki saboda sun kiyaye wannan alƙawarin na Allah suna cin halal Allah kuma na karɓan addu'a su idan kana son ka zama ɗaya daga cikinsu sunna al'amarinta ba a boye yake ba ka ji sirrin za ka shiga cikin mujabud da'awa al-imam ibn abi dunya wani babban malami ne mai wa'azi ya rubuta littafi ya sa mishi mujabud da'awa waɗanda Allah yake amsa addu'a su to sai ka waye gari ka zama daga cikinsu ba dan komai ba saboda kana cin halal jama'a dai kun ji to wannan hadisi da muka karanta sai malam yake cewa wa kad qila innahu yadkhulu fi zalika al-a'mal wal aqwal wal i'tiqadatu aidan aka ce ai dangane da abubuwa masu tsarki to tsarki din nan ya shigo cikin ayyuka da maganganu da aqidoji ayyukan ka su zama ayyuka ne salihai ayyuka ne na gari masu tsarki waɗanda Allah zai karba shi ko aiki a matsayin shi na ibada ko zikiri ko karatun alqur'ani ko aqida da zaka kudurce a zuciyarka ba za ta taɓa zama mai tsarki ingantacciya karɓaɓɓiya ba ita kuma sai ta cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine a samu al-ikhlas duk aikin da za ka yi shi saboda Allah matakin farko kenan na Allah ya karɓa aikinka idan ka yi ne domin ka farantawa na rai ko domin ka bakantawa na rai ko domin wane ya ji daɗi ko domin wane ya ji zafi to wannan babu ikhlasi a ciki don haka ku kiyaye jama'a idan su wani suka yi wa'azi a kanku kuka ce bari mu zo mu yi wa'azi mu ma mu tafa su tun daga lokacin wa'azin ku ya lalace tun kafin ku yi shi domin maqsudi shine ba wa'azi kuka zo yi ba kun zo ne kun zo ramuwar gayya ne amma a'a su wani sun batar da mutane bari mu zo mu bayyana wa mutane shiriya to wannan daidai ne amma an kun mai da abin tit for tat ka yi mini ni ma sai na yi don haka lallai ne duk ibada a samu tsarki a cikinta yi dan Allah na biyu fa a samu tajridul musaba'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallam dan tarbiyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka duk wanda yake karatun qur'ani ya je bincike ya yake karanta alqur'ani yana karanta alqur'ani ne kamar yadda annabi ya karanta da alqur'ani ko ko yana karanta alqur'ani ne kawai dan dai ya ga cewa yana tsakiyar taron jahilai ne yadda biye ma za a ce ai al-rahman lallai ne qur'ani sai an karanta shi bil qawaid ash-shar'iyya al-mustanbata wal-mustakhraja min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as-sahiha ka'idojin karatun al-qur'ani jama'a ba wai ka'idojin malaman tajwidi kadai ba a'a su ka'idojin malaman tajwidin sai an dauke su an kara su a bisa haske na shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam domin su malaman tajwidin da suka tashi fitar da ka'idojin tajwidi ba su koma zuwa ga haske na ainihin kira'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka'idoji ne kawai suka bi wanda ainihin magabatansu suka rattaba musu lallai ne sai an samar da gyara game da yaya ka'idoji ka'idojin tajwidi suke as-sayyida ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ta yana cikin sahihu muslim tace kana qira'atu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mufassara karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yi dalla dalla ne ana jin abin da yake fadi wa kana yaqifu ala ru'usil ayi kuma annabi yana tsayawa akan kowace aya annabi baya hade wata aya da wata aya al-imamu abu amr al-jani a cikin littafin shi al-waqf wal ibtida yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da magabata sun kasance ba sa sadar da aya da aya ko da suna da alaka ma'ana kamar fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna ba sa sadar da su ba sa cewa fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun dan haka zakin murya da gwalan goso da murya in ba ya dace da yadda annabi yake so ba rabu da wannan a ce ai wani yana mai da suratul fatiha gaba ɗayan ta ta zama aya ɗaya ko aya biyu yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya saba mu sunna wannan karkai lallai ne sai an tsaya an ga an samar da tsantsar mutaba'a sa'an nan yaya annabi yake sallah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama a banza zai ce sallu kama ra'aytu muni usalli ha haka sidda manzo Allah ya bata sallar wannan dattijo sahabi ne fa dattijo ne Khalad ibn Rafi ya shigo cikin masallaci ya zo ya salla sai fagen kuciya ya zo ya ce wa annabi assalamu alaikum manzo Allah ya amsa wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ya ce irji fa salli koma kai salla fa innaka lam tusalli dan ba kai salla ba ga sallar yayi fa amma annabi ya ce bai salla ba dan haka bai salla ba ba za a karbi salla ba sai an samar da tsantsar tajridul mutaba'a ina baka gane haka man gyada a ina ake sa shi a cikin miya kalanzir kuma ba a murhu to ka juya man gyada ya koma murhu wuta ba ta ci ko ba za ta ci ba za ta ci kalanzir kuma a sanya shi a cikin miyar dage-dage lallai miyar dage-dage za ta haɗu amma an an zo cin ta kuma za a gane kuskuren da aka yi dan haka komai sai an sa shi a wurin da yake ka sai katin MTN na 1,500 ka je ka sanya a gulo ka gan zai shiga zai shiga ba zai shiga ba dan haka komai yana da kodin din shi komai yana da ka'idar shi tajridul mutaba'a duk abin da za ku rinka tambaye yaya annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce shiriyar magabata waɗanda ba su ga annabi ba sune tabi'ai sun suka zo wurin sahabi kamar Jabir ibn Abdullah Muhammad ibn al-Hanafiya dan gidan sayyidina Ali ya zo wurin shi ya ce mishi mun zo ne ka koya mana yaya aikin hajji take irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Jabir ya tashi ya fara koya musu aikin hajji irin da annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun gane Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf tabi'i ne bai ga annabi ba amma baban shi sahabi ne amma da yaje wurin Aisha sai ya ce mata yaya manzon Allah yake sallolin dare haka ake yi domin Allah ya ce wa in tuti'uhu fahtadu idan kuka bi manzon Allah za ku shiryu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin manzon Allah dan aike ne mai isar da sakon Allah dan haka in har kana son Allah ya karbi ibadarka azumi ne hajji ce sallah ce yaya manzon Allah ya rayuwar aure yaya ya aurar yaya aka aura daga gare shi kun san cewa malaman tarihi waɗannan irin criteria suka duba suka mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam the most influential man in the history Sumakal Har manya-manyan kafirai ne na duniya waɗanda sun kware document. Na biyu, wannan mutumin ya zama father, ya zama uba ne, ya haihu, ya zama husband, ya zama miji ne, ya taba yin aure. Da suka bi suka kawo waɗannan sharuɗa da makamantansu, Michael Hart da kanshi yace kasantuwar shi Kirista ne yayi iyakar kokarin Annabi Isa ya ci wannan kujera. Yace amma sai zama ba zai yiwu ba, because Annabi Isa was never a husband, he was never a father. Dan haka sai zama bai cika criteria din ba. Amma suka kai suka komo suka kai suka komo suka su takwas ne asali a cikin panel din, a cikin committee din. Guda biyar gaba ɗayan su sai suka ce ki da ki ba su so ba, amma dole sai suka ce Muhammad was the influential man in the history of humanity. A cikin tarihin ɗan adam Annabi Muhammad shi ya fi kowa. Amma fa ba su so ba, amma suka ce su suka yi setting criteria, su suka sanya ka'idojin, kuma ya zama ka'idar duk wanda suka auna shi a jikin ka'idar sai ya fadi. Waɗannan maƙiyanmu kenan. Balle mu masoya, to balle wanda ya aiko shi, shi ya san cewa ya fi kowa, don haka ya ɗauki littafin da ya fi kowane littafi ya bashi, ya aiko shi cikin al'ummar da ya yi ƙoƙarin ya mai da ita wadda ta fi kowa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuma musulmi za ku iya zama mutanen da kuka fi kowa idan kun cika criteria guda biyu ko guda uku. Ta farko ita ce ta'muruna bil-ma'ruf, ku yi umarni da kyakkyawa, ba wai wa'azi kadai ba, gidan marayu, asibiti, titina, yara da suke lalacewa, wacce gudunmawa za ku bayar wajen a samar da al'umma wadda take tagari. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ku hana munanan abubuwa. Ba lallai wa'azi kadai ba. Yanzu waɗannan yara da ke taruwa a PZ samari ne, za da tun ƙarfe 6 na asuba sun fito, ba su da inda za su je ne ba, ba su da abin da za su yi. Dan haka su din nan urba ce lil fasad, kowa zai iya zuwa ya ibe su, su je moldin din su su yi duk wata barna, don sun fito neman aiki ne. Haka ne ko ba haka ba? Ku tafi kawo Kaduna, za ka je ka same su sun kai su 60, suna nan har karfe 1 na dare. In ka ga sun watse sai sun ga kowa ya watse, kafin kowa ya fito su sun fito, aikin yi suke nema. Idan ba su samu aikin yi na gari ba, ba za su yi na ɓarna ba? Za su yi. Wattan hauna anil munkari, sai kun je kun yi ƙoƙarin ku ɗibi waɗannan, ku mayar da su yadda za su zama productive, yadda za su yi amfani, su amfanar da kansu, sannan su amfanar da wasu. Shine kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas. Allah ya ce ku ne mutanen da kuka fi kowa, waɗanda ku an yi ku ne don ku amfani mutane. Ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni kyakkyawa, wa tanhauna 'anil munkari, kuna hana mummuna. Sannan sai ya ce wa tu'minuna billahi, sannan kun yarda da Allah. Sannan kun yarda da Allah, ma'ana in ba ku yarda da Allah ba za ku irin wannan abin ba. Ina muka gane haka? Sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lakum, domin da ahlul kitabi sun yi imani da Allah, da ya fi musu alheri. Me wannan yake nufi? Duk wanda ya imani da Allah zai samu kanshi a ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka, waɗanda a yau su ne ayyukan da Kiristoci suke kira ayyuka na evangelism. Yaɗa bishara, yaɗa saƙon Allah. Mu muka fi cancantar mu yaɗa bishara, domin mu ne annabin mu ya zo da bishara. Hasali ma sunan shi Al-Bashir ne, bishara. Amma sai muka koma muka ƙudunduri. Na ka duk sanda ka ga ɗan banza ya tsaya, to na gari ne ya zauna. Duk sanda ka ga an ce mutumin da ya ci 45% ya zama na ɗaya a aji, ina ma'anar haka? Babu masu ƙoƙari a aji. In ba haka ba, babu yadda mai 45% zai zama number one. Ko ba haka ba? To mutumin da ya samu 45% ana sa rai ya zama fast ne, sai aka ce shi ne na ɗaya. To na biyun kuma fa nawa ya samu? To aji ya lalace. waɗannan ayyukan alkhairi jama'a musulmi ne aka san su da yin su musulmi was the first generation da suka kafa asibiti a duniya musulmi were the first generation da suka kafa gidan marayu a duniya duk waɗannan abubuwa al'umman mu ta musulunci ne suka zo da su to ashe idan da gaske muke muna son Allah ya karɓi musuluncin nan ba za mu mai da musulunci gado bane a ni ba fulatani ne a ni ba haushe ne a ni ba nufe ne a ni ba barbare ne ai ni na fi kowa daraja shikenan musulunci sai in ji agwa da shimfiɗa an kwanta aiki za mu tashi dole annabi yana cewa la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa balarabe bai fi baƙin fata ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba sai inda tsoron Allah to ku kiyaye jama'a dukkan aiki kafin Allah ya karbe shi sai an yi dan Allah sannan sai in ya dace da sunna haka ne haka ne domin idan aka turo maka question paper ta mathematics idan ka je ka ansa chemistry a cikin ansa sheet din kai submitting ko da formulas da ka ansa na chemistry daidai ne malamin ba zai baka amaki ba domin question paper tambayoyin na mathematics ne kai kuma sai ka samu ainihin ansoshi masu kyau da inganci amma na physics sai ka mayar mashi ba zai karba ba dan haka ku kiyaye wajen zikiri zikiri addini ne babu wanda yake zikiri ba addini bane amma zikiri tunda addini ne sai ka yi dan Allah idan ka ce bari mu zo mu zikirin nan mu fata wa yanki zala rai zikirin ka ya baci tun kafin ka yi shi a bari ka zo ka yi zikiri dan Allah amma waye koyar da kai wannan kaifiya ta zikiri din al-imam ad-darimi ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi as-sunan sahabi abdullah dan mas'ud Allah ya tsara mishi yarda yana cikin gida sai ya fito sai ya samu wani yana cewa jama'a sabbihullah mi'ata marra ku yi tazbihi kafa 100 ku yi kaza kafa 100 ku yi kaza kafa 100 yana fitowa sai ya ce kun yi overtaking sahabban manzon Allah kun wuce sahabban manzon Allah kun zo da abin da ba su zo da shi ba yana nufin sahabbai ba su zo da zikiri ba a'a zikiri yaya za a yi zikiri ba wani shehi ne zai kwasa maka zikiri ba la tijani wala abdul qadir duk wani zikiri manzon Allah ya zo da shi to sai a ce yaya manzon Allah ya yi wannan shine tajridul mutaba'a sannan zakka duk abin da za a fitar da zakka annabi ya faɗi nawa za a fitar in ta kai nawa wa za a ba duk sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi zakkar dabbobi da akuya da saniya da raƙumi zakka ce amma kowanne da yadda ake yi sanda za a ce raƙumi in ya kai guda 5 a wannan lokaci sai a ce saniya sai in ta kai guda 30 a daidai wannan lokacin sai a ce akuya sai in ta kai 40 to komai an faɗi yadda yake dan haka idan har ba a yi komai irin yadda annabi ya zo da shi ba to ba a samar da sharaɗi na biyu na karɓar aiki ba kar ku manta dama karatun mu yau muna magana akan qabulul amali karɓan aiki matukar ba kai yadda aka ce ba ba za a karɓa ba shine ina babanka yace ka share sai yace ka je ka share ban daki sai ka je sai ka share falo idan ya dawo ya shiga ban daki ya ga ban dakin nan kata kata sai ka ce a'a baba na share falo zai karbi aikin ka dan ba nan yasa ka ba dan haka ku kiyaye jama'a mutane ba za su taba karban ka a mai hankali ba idan ka dauki hularka ka take ta a kafa ka sa wandan ka taka ka sanyo rigar ka ta kafa amma fa ka sanya duk abin da ake neman a sa takalmi kuma ka soka shi a kunne ba abin da ka ainihin yi sai dai ne ka yi abubuwan a sauye ka caccanza su dan haka mutane ku daina juya hakika yadda take ga yadda ibada take sai ka je ka canza in an ce maka kaza ba daidai ba ne sai ka ce karatun Qur'ani ne ba daidai ba a'a karatun Qur'ani daidai ne amma dan me zaka je ban daki kai karatun Al-Qur'ani zikiri ba daidai ba ne a zikiri daidai ne ko ni Allah ne yayi ƙarya, sannan sai ka kudurta manzon Allah ya ci kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan sai kowane mai daraja ka sanya shi inda darajar shi take, kar ka sake ka kudurta cewa wani dan adam yana da matsayi irin matsayin Allah. Duk waɗannan abubuwa ne da idan kana so Allah ya karɓar maka su a matsayin ibada, to bayan ka kudurce su ka sa tsankin zuciya, sai kuma ka kudurce su a bisa yadda aka ce ka kudurce su. Wanda duk ya kudurce cewa Abubakar as-Siddiq mutumin banza ne, to ya kudurce muguwar aqida wadda ta saba abin da Annabi ya kudurce. Wanda duk ya kudurce cewa Sayyidina Ali Allah ne, ya kudurce wani abu sabanin abin da manzon Allah ya kudurce. Dan haka sai ka kudurta abubuwan daidai da yadda Annabi ya kudurce su. To wannan shimfiɗa kenan da ainihin malam yayi mana. Sai malam ya ci gaba da cewa wa fi hadha alhadith isharatun ila annahu la yuqbalu al'amalu wa la yazku illa bi akli alhalal. Wannan hadisi yana nuna mana cewa ba a karɓar aiki kuma ba a tsarkake aiki sai in shi mai aikin yana cin halal. Wa anna akala alharami yufsidu al'amala, kuma dukkan mutumin da ke cin haramin to aikin shi yana baci. Wa yamna'u qabulahu, kuma wannan zai sa a ki karban aikin nashi. Fa innahu qala ba'da taqririhi inna Allah la yaqbalu illa tayyiba. Domin bayan da manzon Allah ya faɗi magana sai kuma yace ai Allah baya karbe kuma sai mai tsarki. Duk abin da aka yi ba dan Allah ba, ba shi da tsarki. Duk abin da aka yi ba irin na manzon Allah ba, to ba a tsarkake shi ba. Yake cewa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin, abinda Allah ya umarci manzanni da shi shi ya umarci mu'minai da shi. Fa qala, sai ta wadannan ayoyi da muka karanta. Malam yace wal muradu, abinda ake nufi bi hadha da waɗannan ayoyi, anna ar-rusula wa umamahum, manzanni da su da al'ummomin su ma'muruna bi aklin bil akli min at-tayyibati allati hiya al-halal, manzanni da al'ummomin su an umarce su da cewa su rinka cin halal. Wa bil amali salih, sannan da aikin da za su yi na gari. Fa ma dama al-aklu halalan, duk sanda ya zama halal kake ci, bal amalu salih, to aiki zai zama na gari, maqbulun kuma zai zama karbabbe. Fa idza kana al-aklu ghayr halalin, idan ku abinda ake ci ya zama ba halal bane, fa kayfa yakunu al-amalu maqbula, to yaya aiki zai zama karbabbe. Wa ma zakarahu ba'da zalika min ad-du'a'i, addu'ar da kuma manzon Allah ya faɗi cewa wannan bawan Allah yana yi. Wa annahu kayfa yutaqabbalu ma al-haram, annabi yace yaya za a yi a karba mishi wannan aiki tare da haram da yake ci. Fa huwa misali, wannan kyakkyawan misali ne, listibaad qabul al-a'mal ma at-taghdiyati bil haram, wannan kyakkyawan misali ne na cewa ba za a karbi duk wani aiki ba matukar mai aikin yana cin haramun. Allah madaukakin sarki kiyaye. Malam ke ci gaba da cewa wa qad ikhtalafa al-ulama fi hajji man hajja bi mal al-haram, to ina hukuncin mutumin da yaje aikin haji da dukiya ainihin ta haramun, ya tafi aikin haji amma da dukiya haramun ya aikin haji. Wa man salla fi thawbin fi thawbi haramin, da wanda ya sanya tufafi na haramun ya salla, ko dai tufafin al-harimi ne, ko kuma tufafin daga dukiyar haramun ce. Ko kuma ka ce ina hukuncin mutumin da yaje ya janyo ruwa daga water boat, illegal collection, don ruwan sata ne ba ka da yadda za ka gyara. Domin mai al'ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yattali alayhi an-nas, idan da hukumar water boat za ta zo tana cewa dukkan mutanen da suke da ruwan famfo gidansu su zo za a yi musu kyauta, za ka fito? Ba za ka fito ba. Ko za ka fito? Hukumar ruwa ta zo tana cewa duk mutumin da yake da ruwan famfo yanzu za a yi mishi kyautar bokiti, ba za ka fito ba, saboda kana tsoron kar ka fito a ce to kawo kuɗin takardarka da ka biya na watan da ya wuce. Illegal connection jama'a sata ne, ina hukuncin mutumin da ya alwala ko wankan janaba da ruwan sata? Shi ne karatun mu yau, wankan janaban ya janabtu kawon ku, ko ku har yanzu kana nan da janaba, by extension to ina hukuncin sallar da kai da wannan janaba? Shi ne karatun, malam zai zo ya fassara shi. fata an gane. To haka haji, haka sallah, sai malam yake cewa hal yasqutu anhu fardu salati wal hajj bidhalika, mutumin da ya ɗibi ruwan haram ya alwala ya je sallah, shin farmancin sallah ya sauka daga kan shi, ko kuwa ana nan ana bin shi bashi cewa shekara 20 da ta wuce wutar gidanka fata kai ta bayan fage ka jona da nefa, ruwan gidanka fata kai ta wata bar ka jona, ina hukuncin sallolin da kai shekaru 30 da suka wuce? Yanzu fa ana magana ka tuba ne ka yadda zaka gyara, shin waɗannan salloli sun faɗi a kanka koko sai ka rama su? Hajji farilla ce a shekara, wato a zamani sau ɗaya. Mutumin da ya ɗibi dukiya haramin ya je ya hajji, me zai faru nan da ya tuba? Shin sai ya je ya sake aikin hajji, ko ko za a ce a hajji ta yi sai dai haram ɗin tana nan? Malam yake cewa wa fihi anil imami ahmad riwaya ta ne, imamu ahmad ya yi maganganu guda biyu a wata maganar, yake cewa hajji ta ɓaci sai ka je ka sake hajji. A wata riwaya ya ce hajji ta yi sai dai haramcin na nan. Amma sai malam ya ce wa hadhihi al ahadith al madhkura tadullu ala annahu la yuqbalu al amal ma'a mubasharati al haram. Sai dai su waɗannan hadisan suna nuna kuma babu aikin da ake karɓe matuƙar akwai haramun a ciki, kenan hajji ba ce ba sai ka sake, kenan sallolin nan na shekara 30 ko 40 da kake da ruwan sata, da wankan janaba da kake da ruwan sata, kenan duk wankan bai yiwu ba. In other words, sallolin da kai su ma kenan ba su yi ba, invalid, nullified. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa lakinna al-qabul qad yuradu bihi ar-ridha bil-amali wa madhu fa'ilihi wa as-sana'u alayhi bayna al-mala'ika wal-mubaha bihi. Yace to amma wani lokacin aka ce karbe, karban aiki yana daukar ma'anar yarda da aiki, yabawa mai aiki, da kuzuzuta shi, da kambama shi, da yi mishi kirari a cikin mala'iku. Wa qad yuradu bihi husul as-sawabi wal ajr alayhi. Wani lokacin kuma aka ce karban aiki ana nufin samun lada da kuma bada sakamako akan wannan aiki. Wa qad yuradu bihi suqutu al-fardi bihi min az-zimma. Wani lokaci kuma in aka ce aiki an karbe shi ana nufin farlancin, nauyin ya sauka akan ka. Jama'a kun ji maganganu uku waɗanda suke fassara me ake nufi da karban aiki? Idan aka ce wannan sallah an karbe ta, wasu malamai suka ce abinda ake nufi an baka lada, wasu suka ce abinda ake nufi an yabe ka a kanta, wasu suka ce abinda ake nufi shine ba a bin ka bashin ka koda baka da ladanta. Misali ya zo cikin hadisin sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wanda da yaje gidan boka lam tuqbal lahu salatu 40 yawma, ba za a karɓa mishi sallah kwana 40 ba. To jiya ya je gidan boka sai aka fara lissafi, daga jiya har zuwa kwana 40 ba za a karɓi sallar ba, shin ana ce mishi ne ya daina yin sallar, ko ko ana ce mishi ya yi sallar amma yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai a ce ba a karɓa ba? In kuma ya ƙi a ce ya yi laifi, in kuma ya yi a ce ba a karɓa ba? Malamai suka ce wani lokacin abin da ake nufi kenan, dole ka yi abin, nauyi ya sauka a kanka amma ba za a baka lada ba, kenan duk abin da aka ce wajibi ne a kanka, to shi abin in ka yi shi nauyi ya sauka, sannan kuma kana sa rai ka samu lada, to a bisa wannan ka'idar kenan sai zama nauyi.